أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يدع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيها الله سبحانه وتعالى قديادي قدر تامن حدواء ون يمتنا أشيرين الشدة قوتنا شوال شكرتا dubu 1445 wanda ya dace wa hudun watan 5 miladiya ta 2024. Da izinin Allah subhanahu wataala, wannan zai kasance darasi na 38 a cikin littafin Hirasatul Aqida. Zamu tashi safaha ta 153. Waɗannan bayanai suna biyo bayan kasantuwar cewa al'umma an samu zango daban-daban da ake rikitar da abubuwa, sannan ke faman sabke bayin Allah daga tafarkin Allah a dora su tafarkin wasu mutane haka nan kawai. Wannan ya bayo akan cewa malamai suka biyo baya, suka yi rubuce-rubuce a ƙarƙashin Qur'ani da hadisi saboda tabbatar da bayin Allah akan su bauta wa Ubangiji subhanahu wataala. Da haka malai ya ce matashiya ta gaba, ittihamu salafi bitajsimi wattashbih, iya daga cikin abin da yake kange-kange na mutanen da ya zamanto ba Allah bane a gabansu, sannan kuma aibanta waɗanda suke ƙoƙarin kira zuwa ga Allah, a aibanta su, a nuna cewa su ɗin kaza ne don a hana al'umma sauraronsu ko kuma fahimtarsu. Ana tuhumar su waɗanda suke ma'abuta bin son zuciya, suna tuhumar as-salaf, magabata na ƙwarai, da cewa bitajsim, wai sun maida Allah subhanahu wata'ala a matsayin kaman gangan jiki, subhanallah. Sannan kuma wa tashbihu, da kamanta Allah da wani abin da yake halitta ne ko kuma bayi ne. Wannan gaba tana ƙarƙashin kaso na uku daga cikin kashe-kashe na tauhidi, wanda shine tauhidul asma'i was sifat, tauhidi wanda yake magana akan kadaita Allah subhanahu wata'ala a cikin sunayen shi kuma da sifofin shi. Duk abin da ke suna ne na Allah, sifa ce ta Allah, to ana buƙatan bawa mai imani ya dayanta Allah a wannan bangare kawai. Wanda wannan kuma baya tabbatuwa sai ƙoƙarin bin Qur'ani da hadisi, mai Qur'ani ya faɗi ƙarƙashin wannan, sannan kuma mai hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ambata ƙarƙashin wannan. Amma daga lokacin da ya zamanto ɗan-adam ya sa tunanin shi, ƙwaƙwalwar shi, hangen shi cewa ga abin da ya kamata a nashi tunani fa, to daga lokacin zai bar abin da yake daidai. Duk abin da ke sunan Allah ne ba a hukunta shi da fahimtar wani nassi ne, karara ko Qur'ani ko hadisi, kawai bakinta kenan. To magabata na ƙwarai, duk abin da Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa kanshi na suna ne ko sifa, zaka samu suna tabbatar da wannan. Wannan sunan as-salaf, wanda haka aka samu asali tun daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa sahabbai, haka suka fahimta. Waɗanda suka biyo bayan sahabbai su ma haka suka fahimta. Amma daga baya sai aka samu waɗansu waɗanda ba addinin bane a gabansu, sai suka hakkama hankalinsu a cikin abin da ya shafi sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wataala. Ƙa'ida a nan ita ce, duk abin da ke sunan Allah ne ko sifar Allah ce, dole a matsayinka na mai imani ka tabbatar da wannan. Wannan shine iyakanta. Abinda Allah ya tabbatar a cikin Qur'ani, ya tabbatar a cikin hadisi, wajibi ne ka tabbatar da shi. Sannan kuma wannan tabbatar wanda za ka yi bila kaifin, ba tare da kwatantawa ba ko kayyafawa ko kuma cewa ga abin ga yayi yanda yake, ba haka nan. Abinda yake wajibi akan ka, kai imani cewa Ubangiji ya ce yana ji, yaya yake ji baka sani ba, iya bakinta kenan. To shine malai ya ce min dawahi khusumus salafi, iya daga cikin kage-kagen abokan rigima na magabata na ƙwarai, wa ba'dul jahalati, iya daga cikin rigingimu na wasu jahilai, alladhina lam ya'rifu qadra salafi, waɗanda ba su san matsayi ba ko kuma abin da ya shahi girma na magabata na ƙwarai sai ya zamanto ittihamihim bitajsimi wattashbih suka rika tuhumtar magabata na ƙwarai tun daga sahabbai har zuwa waɗanda suka biyo bayan su suka rika tuhumar su da cewa ai sun maida ubangiji subhanahu wataala gangan jiki wanda irin wannan kage-kagen kuma ko a yau ana yin shi sai a kalle ka sai a ce ai bakka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanallahi mutumin da bai san manzon Allah me amfani shi bai da amfani da haka dole annasi yabta'iduna minhu ghayatal ibti'ad dole kowa zai nisance ka yayi nisa da kai saboda kuma dole ne duk mutumin da aka ce bai san manzon Allah wannan mutum ba mutum bane ba eh bai da wannan alheri babu wani amfani tare da shi to iya daga cikin kangin ma'abuta bin son zuciya ɗan bid'a sai su rika tuhuman ahlus sunna da cewa a at-tajsim wat-tashbih su ce kun ji ai sun kwatanta Allah sun shabbaha Allah da halittar shi sannan sun sanya Allah ya zama gangan jiki ne irin su kuma makamancin wannan subhanallah ana tuhuman su da haka fi sifatillahi ta'ala a cikin sifofi na ubangiji subhanahu wata'ala malai ce da'awat tajsim wat-tashbih da'awa ta cewa at-tajsim cewa wai ubangiji subhanahu wata'ala gangan jiki ne wat-tashbih sannan kuma da bayani akan a kwatanta Allah da wani daga cikin halittun shi malai yace fa ahlul kalami wal ahwa ma'abuta bin zance yani surutai irin na falasifa sannan kuma ma'abuta bin son zuciya yusammuna suna kiran kullu man athbata duk wanda ya tabbatar da abinda ma yunfunahu abinda su suke kore shi min asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi sunan Allah ne sifar Allah ce aikin Allah ne duk wanda ya tabbatar da shi to su abuta bin son zuciya sai su kira wanda mutumin da suna mushabbihan wa mujassiman ai ya kwatanta ubangiji da halitta ko kuma ya sanya ubangiji ya zama kamar halitta wannan kuma ba haka nan bane ba zalimci ne malaci wa in kana ma yuthbituhu huwa qaulullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam alhali abunda da kake tabbatarwa na sifar Allah ko sunan Allah ko aikin Allah shine maganar Allah da manzo idan ka fadi sai ce ai ga wani mutum yana faman jassama ubangiji ko kuma ya zamanto ya sanya ubangiji kamar halitta ne malaci fal jahamiyya to kaga kungiya ta jahamiyya ta ma'abuta jaham ibn safwan wanda mun karanta su a baya al-khalisa yusammuna man athbata asma'allahi wa sifatihi suna ambata suna ga duk mutumin da ya tabbatar da sunan Allah da sifofin Allah wa af'alihi da ayyukan Allah aw shay'an minha ko wani abu daga cikin su sai a kira shi da suna mushabbihan wa mujassima a ce ai ya kwatanta ubangiji da halitta ko kuma ya kwatanta ubangiji da gangan jiki kuma makamancin wannan malaka fa'ala hadha akan haka fal mu'tazilatu wal asha'ira wal maturidiyya wa ahlus sunna da al mu'tazila da al asha'ira da al maturidiyya da wanda suke ahlus sunna alladhina yuthbituna nahwa qawlihi ta'ala wanda suke tabbatar da fadar Allah cewa wa huwa as-sami'ul basir Allah as-sami'u ne mai ji ne al basiru mai gani ne Allah yana ji yana gani ahlus sunna sun yarda da wannan an samu suka so daga cikin kungiyoyi na ɗan bid'a sun yarda da wannan amma suna da togaciya kamar da bayani zai zo malike cewa su al-mu'tazila afwan su al-jahamiyya duk wanda ya tabbatar da wani abu na sunan Allah ko sifar Allah shikenan halas sai su ce waɗannan kulluhum mujassima inda haula al-jahamiyya jahamiyya za su ce su waɗannan mutane ai sun maida ubangiji gangan jiki kaga kenan jahamiyya sun hukunta wa mu'tazila da asha'ira da maturidiyya da ahlus sunna cewa mujassima ne yanzu ana cikin tahiyya kuma waɗannan bayan kira shi da suna tahiyya guda hudu mu'tazila kungiya ce ta bid'a sannan asha'ira kungiya ce ta bid'a sannan maturidiyya kungiya ce ta bid'a kungiya ta kirki ta ƙarshe ita ce ta ahlus sunnati wal jama'a ma'abuta bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da jama'a wadda take tahiyya akan daidai to sai malaka ta wal mu'tazila yanzu sai a dauko kuma ɗaya daga cikin waɗannan hudun da aka ambata yace su ba mu'tazila yusammuna man athbata sifat suna ambatawa mutumin da ya tabbatar da sifofin Allah aw shay'an minha ko wani abu daga cikin sifofin Allah sai su kira shi da suna ai wannan mutumin mujassiman ne idan ka tabbatar su sun yarda eh ayar qur'ani ce ta yi magana akan kaza to amma tabbatarwa kuma ba za a tabbatar ba sai dai ai gum ai shuru to ina addini yake haka babu da haka in ka zo ka tabbatar sai su ce kai ma mujassim ne mushabbih ne ka kwatanta ubangiji da cewa gangan jiki ne kuma ka kwatanta ubangiji da cewa yana kamanceceniya da bayin shi to yanzu su ma mu'tazila sun hutu mal yace wa ala hadha fa innal ashaira kaga kenan al ashaira wal maturidiyya wa ahlus sunna su kuma alladhina yathbituna sifata as-sam'i wal basar wa suke tabbatar da sifata ji da gani ga Allah hum indal mu'tazila su ma a wajen mu'tazila wa ana kina su da suna mujassima da mushabbiha kamar yadda jahamiya ta hukunta su a baya yanzu kungiya bi sun hutu sai yace wal ashaira wal maturidiyya su kuma ashaira da maturidiyya kenan wasu bi suke saura sai ta karshen wanda tace ta ahlus sunna wal jamaa malace su kuma ashaira da maturidiyya yusammuna suna ambata suna ga dukkan mutuman da wasafa Allah ta'ala ya wasafta Allah bis sifati dhatiyyati wal fi'liyya da sifa na zati da sifa na aikin ubangiji subhanahu wa ta'ala duna ta'wilin ba tare da tawili ba wa tahrifin ba tare da jirkita ma'anan ba ba tare da tawili ba ba tare da jirkita ma'anan abun ba misali fadar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lima khalaqtu bi yadayya Allah yake cewa iblis me yasa ba za ka yi sujada ba game da abin da na halicce shi da hannaye na to yanzu su anan ba za ka ce hannaye ba me za ka ce sai dai ka ce hikima ko kuma ƙarhi na halicce su da na halicce shi da ƙarhi na ko na halicce shi da hikimata to kaga wannan bata ne Allah mai ambata lima khalaqtu bi yadayya Allah ce da abin da na halitta da hannaye na sai ka tsaya daidai nan yaya suke wannan baka sani ba ubangiji ya tara wa kanshi ya bar kanshi da kanshi da sanin wannan abu wannan kuma shine imani dama akwai abubuwan da za a zo ruku'i ne abinda ake bukata anan kawai ka meka wuya iya abinda ake bukata a gare ka wannan kuma shine asalin al-istislamu lillahi bit-tauhid to wannan kaga kungiyar su ma al-ashaira da maturidiyya su kuma me suke yi sun yarda wa huwa as-sami'ul basir sun yarda lima khalaqtu bi yadayya amma me ake yi sai ai tawili a harrafa ma'anan abu a jirkita shi a sabke shi daga kan asalin abin da yake zuwa ga wata ma'ana ta daban malai kawo misali na biyu ba za ka jingina wa Allah sifa ta zawwa ba a wajen ɗan bid'a la sayma al-ashaira da su al-maturidiyya alhali Allah ya hori waja'a rabbuka wal malaku yace saffan saffa ko ubangijinka ya zo da mala'iku sahu sahu sai a ba haka ake ni ba hukuncin Allah ne ya zo da su mala'iku suka biyo baya to kaga wannan at-taqawul 'ala Allah ne fada ce ta ƙarya akan haƙƙin Allah biduni ma'il ba tare da wani ilimi ba abinda ake bukata ga mai imani a wannan babi shine ka yarda cewa ubangiji ya ce yana zawwa yana zawwa wa ya yake zawwa zawwan da ta dace da girman Allah kuma kai baka san ya yake zawwa ba amma ya ce yana zawwa ka yarda me yasa saboda she ba da labari iya gacinta kenan amma daga ka shiga cewa a ba haka ake nihi ba kaza ake nihi kuma baka da wani dalili wanda yake maka nuni akan wannan ka bace sannan kuma Allah yake cewa ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa ubangiji ya daidaita akan al'arshin shi ai wannan akwai rigima da yawa ɗan bidiyoyi wanda suke nan wajen ma sai a ce ahlus sunna sun ma Allah waje ba haka nan bane ba ubangiji subhanahu wataala shi ya ambata ayu aya na gugan aya sama da ayu guda bakwai ubangiji ya ambace su a cikin alqur'ani mai girma suna nuna cewa ubangiji ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ta dace da girman Allah subhanahu wataala mu abin da ke kanmu shine imani ya ce ya daidaita mu mun yarda daidaita yaya daidaita mu sani ba abinda aka samu shine imani da daidaita mun yarda shine wani yazo yake tambayan al-Imam Malik Imam Anas ibn Imam Malik Imam Daril Hijra yake tambayan shi yaya istiwa'in ne yake yace ai idan aka ce kalimatu istiwa yace al-istiwa'u ma'lum abu ne sananne yace wal kayf yaya ubangiji ya daidaita yace majhul abu ne wanda yake ba wanda ya sanya ya daidaita yace kai ba wannan ba was'alu anhu bid'ah kama tambaya ka ce yaya Allah ya daidaita wannan tambayar ta kama bid'a ce saboda ayoyin da an yi ta karanta su lokacin sahabbai ba su taba tambayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yaya Allah ya daidaita kenan kai tambayan ma bid'a ce ma tambaye ka sai yake cewa wala urahu illa sahiba bid'a wannan mai wannan tambayan bana ga komi tare da shi in ba mu abuce bid'a bane ba yace a huda shi daga cikin masallacin nan imamu malik wa malikiya da ake da muke jinginuwa zuwa gare ta a wannan yankin namu to da haka kaga al-ash'ira da al-maturidiya suma suna ambatawa wanda ya yarda da cewa lima khalaqtu bi yadayya wa jaa rabbuka ar-rahmanu 'ala al-'arshi stawa sai da su ce bari a juye ma'anan ba haka ake nihi ba duk wanda kuma ya tabbatar da ma'ana a yanda yake su ce mujassimat mushabbiha maliki ta wa ma yujadu fi ba'd kutub as-sunnati wal athari ahyanan abinda za a iya samu a cikin littattafai na hadisi da ayyukan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wasu lokuta daga cikin wasu hadisan da tushakkilu ala ba'd mard al-qulub wanda yake dan sosuwa a cikin zukatan ma'abuta rashin lafiyar zuciya wa ahlu zayghi ma'abuta karkata a cikin zuciyarsu wal ahwa ma'abuta bin son zuciya wal fitan ma'abuta fitina da son fitinar al'umma a cikin addini yaz'umuna annaha tuhimu tashbih idan ka samu wannan hadisi sai ai ga wannan hadisi ai yana karantar da cewa an kwatanta ubangiji subhanahu wataala da wata halitta daga cikin halittun shi mallan ce to duk lokacin da ma'abucin bin son zuciya mai rishin lahiya a cikin zuciya zai yi irin wannan da'awa to wannan hadisi wannan dalilin da zai bada na hadisi daya cikin biyu ne duk abin da yake sunan Allah ne ko sifar Allah ko aikin Allah to wannan abun ana tsunto shi daga cikin Qur'ani ko hadisi ingantacce in banda na ba a hudo shi daga ko ina yanzu a lokacin da wani ya zo ce maka a ai ga wani hadisi yana magana akan abin da ya shahi tashbihullah bi khalqihi kwatanta ubangiji da bayan shi ko kuma jassama ubangiji to shi kuma wannan kaida ce daya cikin biyu ne wannan hadisin imma min al ahadisi dha'ifati wal mawdu'ati ko ya zama to hadisi ne dha'ifi hadisi maudu'i na ƙarya wanda dama manzon Allah bai hadi ba wani ne kawai ya sha iska saboda baya tsoron Allah yace Abu Huraira yace manzon Allah yace alhali ba inda akai wannan magana alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah waɗannan abubuwan duk suna nan a tace ga silsila nan kaya guda na al ahadisu dha'ifa wal mawdu'a sannan kuma ga silsilatul ahadis as-sahiha ga jerin gwanin hadisai ingantattu ga waɗanda ba su inganta ba kowanne an ware wanne ne za ka yi aiki da shi wanne ne ba za ka yi aiki da shi ba to za ka samu duk wata shubha da zai kawo don ya tabbatar da cewa an jassama ubangiji ko an shabbaha shi da halittar shi to wannan hadisi ɗaya cikin biyu ko ya zamanto hadisi ne dha'ifi maudu'i malika ta fala ya'ulu alaiha baya tabbatuwa akan wannan abin da yake so ya dora hadisin akan shi yace walaysa mujarradu iradiha min alimin aw rawin yadullu ala sihhatiha karka taba zamanin cewa dan ga wani hadisi an jayo shi an karanto shi daga wani la'alla wanda yake malami aw rawin ko kuma wani mai rawaito hadisi yazo da shi ba wannan yake nuni ba yadullu ala sihhatiha ba yana nuni akan ingancin hadisi ba kai tsaye waltizamiha da cewa ka lazumci hadisin kai aiki da shi ana bukatar dole sai an tantance wannan hadisin ya tabbata ko kuma hadisin bai tabbata ba wannan bai ce kwatanta maka ka zama mutum wayayye a cikin addini idan ka waye ka fahimci cewa duk abin da za a yi da sunan addini yana bukatar dalili kuma dalilin ma ingantacce ba kowane kwashe-kwashe ba ba duk abin da kwaso ba a ce addini ne alhali sai ka samu abubuwan da warware musulunci suke yi kuma sai a ce musu hadisi ne alhali ba hadisin bane ba hadisi da hadisai dha'ifai ne hadisai ne mawdu'ai wanda akwai su a cikin babi daban-daban maliki ta aurawin yadullu ala sihhatiha wal tizamiha innama huwa inda ijtihadin aw zallatin aw khata'in yana wa malamin da zai kai abin da ya zamanto ijtihadin shi ne yana ya zamanto kuskure yayi yana ya zamanto talallabi ta jashi la yahsibu ala aw la yuhsabu ala usuli sunnah wa aqidati salafi wannan maganar da wannan malamin yayi ko wannan rawin yayi ba a lissafa maganar nan akan asalin tahiyya ta ahlus sunna wal jamaa ko kuma aqida ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan idan malami yayi magana dole sai an yi mi dole sai an tantance wannan maganar ta tabbata ko kuma ta tabbata ba zaka samu malami yayi magana ya kafa hujja akan wani hadisi wanda yake dha'ifi amma kuma malamai me suke sai su biyo bayan shi da gyara kar ka taba tsammanin cewa kawai ana yin raddi ne haka nan kawai don a ji dadi la 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 saboda ya tada kura ne wannan kura dole sai an dan kakkabe ta lazim shine bayanin da za a ce a bayanin wanda aka yi na kazan nan ba kaza bane ba saboda ya kafa hujja akan hadisi kaza shi kuma hadisi kazan nan dha'ifi ne dan haka kenan maganan da malamin nan yayi a wannan bangaren kuskure ne idan ya ji tsoron Allah ya janye kan shi yama idan kuma ya ji gururi ya kama shi da girman kai da cewa ya za a yi magana ya janye kuma tsakanin shi da ubangijin shi amma dole ne ma'abuta sani a wannan bangaren sa mutane bayani ce abu kaza da kuskure ne to shi ne malaki cewa kenan dan wani rawi yayi magana ko wani malami yayi magana wannan bai lazimta wa tahiyya ahlus sunna kaga wannan bangare na farko a kawo hadisi ko wani asar a kafa hujja da shi akan jassama ubangiji ko shabbaha shi to daya cikin biyu ne ko ya zama hadisi ne dha'ifi mawdu'i ko kuma abu nabi malai yace wa imma min al ahadisi sahihati ko kuma ya zama to hadisin da yake sahihi ne amma idan aka samu matsala fayajibu isbati ma warada minha ma'a nafi al mumathala za a tabbatar da abinda hadisin ya zo da shi amma tare da kore mi kore kwatanta ubangiji subhanahu wataala da halittun shi kenan la'alla hadisi ne ingantacce amma fahimtar malamin ta zamanto fahimta ce ta mi ta kuskure to kaga wannan fahimta ba za a dauke ta ba dora ta saman me sama hadisi wanda yake ingantacce malai ce wa ma yatawahhamu fiha min at-tashbih abinda yake zamantowa iham yani yake dan nuni a cikin hadisi wanda yake ingantacce akan kaman tashbihi akai ga Allah yace madfu'un qat'an wannan za a kawar da shi kai tsaye kenan duk hadisin da ya tabbata yake magana akan wata sifa ko aiki na Allah to babu zancin jassama ubangiji ko kuma shabbaha ubangiji subhanahu wataala malai ce wa alaihi fa inna madhhab as-salafi dan haka ka sani cewa tahiyya ta magabata na kwarai yaqumu ala ithbati asma'illahi wa sifatihi yana tsayuwa akan tabbatar da sunayen Allah da sifofin shi kama ja'at fi nususi thabita kamar yadda suka zo a cikin nassi wanda yake ingantacce shi qur'ani fahimta kawai in dai fahimtar ta zamanto fahimta ce ta mazanjiya zai tahi hadisi kuma sai a tantance hadisi ne ingantacce ko ba ingantacce bane ba idan ingantacce ne kuma an fahimce shi daidai wannan duka abin da yake bukatar kulawa malace fal qa'idatu inda salafi salihi daka ka rike ka'ida a wajen magabata na kwarai yace ahlus sunnati wal jama'a ma'abuta bin sunna da jama'ar musulmi fi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi a cikin sunayen Allah da sifofin Allah da ayyukan Allah ka'ida ita ce isbatu ma athbathahu Allah li nafsihi fi kitabihi tabbatarwa abinda Allah ya tabbatarwa kanshi a cikin littafin shi daya ko wama athbata lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallama mimma sahhat bihi alahadith da abinda manzon da Allah ya turo ya tabbatar amma da sharadi a cikin hadisi wanda yake mi ingantacce daga zaka samu yan bid'a suna wasa da hankalin mutane sai ce waɗannan mutane ai ga abinda suka ce wa Allah ga abinda suka ce wa Allah alhali abinda yake suna na Allah ko aikin Allah duk abin da ya tabbata cikin yazo a cikin Qur'ani ko yazo a cikin hadisi ingantacce to zaka tabbatar da shi amma yaya abin yake wannan kuma sai kai watawqufu kai ka tsaya ana yawa in kuma ka zarta zaka zama dan bid'a Allah kiyaye malati wal isbatu indahum muqayyadun tabbatarwa da ahlus sunna suke yi game da sifar Allah ko aikin Allah wanda yazo cikin Qur'ani ko hadisi ingantacce wannan tabbatarwa an kayyade ta bi nafi mumathalati llahi li shay'in min khalqihi ba a kwatanta ubangiji da kowa da komi a cikin halittun shi idan ka ce hadisi ya tabbatarwa Allah sifa kaza to zaka tabbatar da wannan sifar kaza amma babu hiran kabancacce ne ya tsakanin sifar Allah da sifar bawa babu ko kuma suna da Allah da suna na bawa yace kama qala ta'ala an nafsihi kaman Allah yake fada akan kanshi cewa laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da yake kamancacce ne da ubangiji subhanahu wataala wa huwa as-sami'ul basir Allah as-sami'u ne mai ji ne al-basiru ne mai gani ne Allah yana ji yana gani dole ka yarda wa ya hodi Allah ya hodi yawa ya yake ji ya yake gani baka sani ba saboda Allah bai yi bayani ba manzon da Allah ya turo bai bayani ba wannan shine imani malai ce wa anna ma zahiruhu at-tashbihu
idan ka dauki wannan nassi kaga zahirin nassin yana nuna kwatanta ubangiji da halitta malace innama yasbutu ala ma yaliqu billahi ta'ala min nafil mumathalati jazman misali hadisi ka karanta wannan hadisin sai yake kamancecce niya ko yake bayani akan wata sifa wanda take kamancecce niya da sifa ta bawa to ka sani cewa qaulan wahidan wannan kamancecce ne babu ita saboda Allah ya kore ta ubangiji laysa kamislihi shay'un babu wanda yake kamancecce niya da shi to duk abin da yazo a cikin hadisi wanda yake ingantacce zaka tabbatar da shi amma tare da mi tare da kore abin da yake kwatanta ubangiji da halittar shi malice wala yasihu nafyuhu li kaunihi yuhimu at-tashbih baya halatta a kawar da wani hadisi ingantacce a ce a wannan hadisin ba za a yi da shi ba me yasa saboda ai zahirin yana dan nuni kamar kwatanta ubangiji da bayin shi a ba haka ake ni ba ubangiji daban bayi daban yawa Allah daban yake da bayi su bayi Allah ya halicce su dan su yi bauta a gare shi shi kuma ubangiji shine al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru sannan kuma laysa kamislihi shay'un ba dai suke da kowa ba yawa kenan nassi yana nan a inda yake amma fahimtar da za a mushi fahimce shi a matsayin cewa duk abin da ke da alaka da girman Allah subhanahu wataala shine ma yace wala yasihu nafyuhu li kaunihi yuhimu at-tashbiha li anna hadha al-fahm saboda fahimtar cewa nassi kaza zai iya bayuwa zuwa ga kwatanta Allah da bayi da haka wannan nassin ya tabbata amma bar a soke shi ana ga ko a ce nassi ne yazo a cikin sahih al-bukhari yazo cikin sahih muslim hadisi ingantacce sai a ce a wannan hadisi ai zai haifar da rudani subhanallahi wa zai ruda ba wanda zai ruda sai rudadde in kaga ka rude dama a rude kake baka san ko abin da yake addini ba ai kware da gaske amma duk abin da ya tabbata ya fito daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi babu zancen ya kawo rudani a cikin addinin Allah babu wannan ɗan uwa musulmi abu na farko da yake wajibi ga musulmi ya sani kai bi ne za ka yi wannan abin shi yake wahalsar da duk wanda ya ce zai hukumta hankalin shi a cikin addini kai bi ne za ka yi babu zancen ya za a ce kaza kamar ya za a ce kaza kai wannan a fahimtar ka ce gurbataccen tunaninka da kwakwalwa ka mai datti take maka ta wannan wahayi amma hakikanin abin da ke faruwa shine abin da yake tahiyya da dan adam kuma shine abin da zai zama to fi maslahatil insan dan adam shine abin da zai gyara shi kai me ka wuya ne kamar ka me ka wuyan ka sai yanda aka ce kai bakka da bihi a ciki wannan shine addini idan karanta qur'ani a karanta hadisi matsayin da zaka doka kenan kai bakka da na cewa innama cewa kawai kai bi ne zaka yi in an ce hadisi ya ce kaza to wallahi wannan hadisin in dai ya tabbata to wannan abun babu zancen rudani a cikin addinin Allah daidai ne kakka kawo ce a to ya za a ce daga nan sai ka bace to shine malama ne yake cewa in dai hadisi ya tabbata koda yuhimu yana ishara ko yana nuni ga wani abin da za a iya kira shi da suna shabbaha Allah da halittar shi to wannan tunanin asalin dama bai kamata ya zo maka ba saboda Allah daban yake da bayan shi malike cewa kore irin waɗannan dalilai zaka samu wasu suna yi a yau rudani da yawa an sa shi cikin addini sannan wasu mutane suna magana da sunan addini wanda ba addini bane manufarsu yanzu da ka ɗauki waɗannan wanda suke ƙoƙarin daidaita kawunan al'umma dole addinai duka ɗaya ne ko kuma tahiyyar duka ɗaya ce ba ɗaya ba ne ba da wanda zai ƙaryata hadisi da wanda zai aiki da hadisi ba ɗaya suke ba da wanda zai tantance zaɓi hadisai ingantattu da suka tabbata daga manzon Allah da wanda zai kwaso hadisai na ƙarya wanda manzon Allah bai faɗi bai ce zai aiki da su alhali suna rubuta musuluncin tahiyyarsu ba za ta zamanto ɗaya ba wanda zai yi sunna da wanda zai yi bid'a tayi su ba zama to dai ba zaka karanta hadisi kana fama aiki da shi shi kuma ya karanta dama da ya karanta bai da niyyar aiki da shi ya zai ku tahiya daya ba zai zama to dai ba to da haka shine malike ce man anan ka sani cewa la yasihu nafyuhu baya halatta ka kore wani hadisi ingantacce wai li kaunihi yuhimu tashbiha dan ka ce ai yana iya aifar da rudani a kai ne rudadde li anna hadha saboda irin wannan fahimtar na ajingine wasu hadisai ingantattu saboda za su iya aifar da kaza mala yake cewa auhamun wa khayalatun fasida rudu ne da canke-canke da kirdado fasida wanda yake lalacacce yake cewa yajibu nafiha wanda ya wajaba a kore wannan abin daga cikin al'ummar musulmi sai yake cewa la nafi haqiqata kalamillah ba a kore magana Allah ba wanda ya tabbata cewa Allah ya ce kaza a kore wai saboda ana ga cewa zai iya fada rudani babu wannan ba za a kore magana Allah ba a dalilin cewa ga wannan nassi ingantacce yana isharar zuwa kaza mali cewa kalamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ce a kore magana manzon Allah saboda wai tsammani wani yana iya cewa kaza wanda mafi yawa zaka samu irin wanda suke irin wannan kira suna ga cewa yaya za a yi su aikata ayyukan da duniya za ta yarda da su kuma a yi tahiyya iri daya so ake a fasarta ka a matsayin musulmi mai sassabcin ra'ayi wanda ana faɗi a kafafen sada kafafen labaru da sauransu a ce wannan musulmi ne amma masu tsauraran ra'ayi su wai masu tsauraran ra'ayi masu ruko da gundarin Qur'ani da hadisai ingantattu suna ake da'anawa ake musu da'an ake sukansu ai aifar da fitintinu da yawa dan a hana waɗannan mutanen bautawa Allah Allah sai hudda su salimin da ganimin hatta da irin waɗannan da gingimu na Boko Haram da sauransu an yi su saboda wasu manhohi wanda kuma Allah bai tabbatar da su ba addinin Allah yana nan a matsayin addinin Allah kamar yadda manzon Allah ya ambata cewa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqqi ba za a gushe ba sai an samu a cikin al'ummar nan duk yanda abuwa suka rikice sai an samu su tsayu akan abin da yake gaskiya ne la yadurruhum man khazalahum ba zai taba cutar da su ba dan wani ya tabar da su ko ya walakantar da su ko ya fadi musu magana ko ya musu sharri ko ya musu kage wannan bai damu su me abin da yake addinin Allah za su tabbatar da shi la yakhafuna fillahi lawmata la'im ba sa tsoron zargin mai zargi a cikin tahiyyar Allah in dai abu addini ne to ba ruwan shi duk abin da zaka fadi ka jima baka fadi ba abin da zaka fadi ka fadi amma shi ya san me yake yana faman kare addinin da Ubangiji subhanahu wataala ya safkar akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka ba za a bar hadisi ingantacce ba saboda tsammanin mai tsammani wanda yake na banza a ce a bar hadisi ingantacce a bar magana Allah a bar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mali ce wala nafi haqiqati sifati sabita ko kuma a kore wani abin da yake sifa ce tabbatatta ga Allah al-la'iqatu billahi ta'ala wanda take ta dace da girman Allah ba za a barta ba saboda wani tunanin wani karye tunanin kaza tahiyya addini kar mu yi kaza ka hure su fahimci cewa ai kaman mu tsatsauran ra'ayi gare mu a'a ka huto a yanda kake Qur'anin nan da kake bautawa Allah da shi a cikin shi ne lakum dinukum walidin tasabbu a cikin shi ne Allah ya ce ka fadi musu quliya ayyuhal kafiruna wala irin khidamu ne wannan ka fadi musu ya ku taran kahurai wai fadi wannan Allah kai Allah tausayi kai Allah laqafawa a cikin Qur'anin Allah ya ce bara'atun minallahi wa rasulihi Allah yayi bara'a yayi baram-baram ba Allah da manzon shi ba duk mutumin da yake kafiri ne ko mushriki kai kai Allah tausayi ne tabi zaka dora kanka tashi hankali to wannan mafi yawa zaka samu jazbu intibahil alam yanzu ayi karkato hankalin duniya ya zo kan shi daga sai ya samu su hadisi ingantattu yayi inkarin su kamar da zaka samu da yawa ga sunan wanda suke zanadika zindikai sai mutum ya ci hadisi kaza ai ba a rarrashi shi ba wa bai rarrashi shi ba kai ne baka rarrashi shi ba mu ya rarrashi shi in dai ya tabbata hadisi ne ya fito daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi mun yi imani da shi ko mu taba jin shi ba mun yi imani da shi ko mun yarda to shine malaka ya ce wa anan ba za a kore duk wani abin da ya tabbata ba saboda wani tsammani mai tsammani malaka ya ce aifan nafyu kadhalika muqayyadun kuma kore wannan yana kayyaduwa ne bi adami ta'dil da cewa ba za a lalata ko kuma a wohintar da wani abin da yake sifa ta Allah subhanahu wataala ba abin da ya tabbata zaka tabbatar abin da bai tabbata ba kuma zaka bar shi malaka ce huwa inkarul asma'i was sifat ya zaman to mutun ya kore kuma sannan ya kayyade shi da lalata sifar Allah subhanahu wataala ko kuma sunan Allah malaka ce huwa shine inkarin sunayen Allah ko sifofin Allah ko wani abu daga cikin waɗannan irin kuma wannan kake kamar wani abu ne wanda ba'id wanda yake a nesa ana nan a yau irin waɗannan shubuhu ana dasawa mutane su sai a ce muku ai ya za a yi ka yarda cewa amma Allah waje alhali Ubangiji ya ambata cewa ar-rahmanu ala arshi sawa kai fahimtar da kake yi kana kora shi ne akan kwakwalwar da take mai rauni me ka sani kai me ka sani ba abin da ka sani kursun gumin jahili ne kai abin da ke kanka shine in kana son fahimta da wayewa to abin da aka ce maka addini ne ka tsaya a nan dan zaka dauko hankalin ka dora kace a in akai kaza ai kaza zai bi babu zancin akai kaza addinin Allah ba kwatamce bane ba nassi ne ingantacce da Qur'ani da hadisi malai cewa bi alamin ta'wil aidan sannan kuma da rishin awwalawa na farko ba zaka kore ba na biyu kakkai tawilin sunan Allah ko sifar Allah malaka cewa li annahu qawlun ala Allah saboda in kai tawili ka ko kore to kai ƙarya akan Allah bi ghairi ilmin ba tar ilmi ba Allah ya hana ƙarya a cikin mu'amala da muke na rayuwa yau da gobe ko ba haka ba to sai mutun yayi ƙarya kuma yayi ma Allah ƙarya ya labari shi ai ba bayani Allah yake cewa waye kai zalunci saboda mutumin da zai kirkiri ƙarya jinginawa Allah ya kore wani abu na sunan Allah ko sifar Allah haka kawai saboda tsabagen tunanin shi nashi malai ce wa tahakkumun bil ghaibi sannan kuma hukumtawa ne game da abinda ilimi na gaibi abinda yake fakekke kai abinda aka ce maka kai imani da shi gashi nan ka tsaya daidai nan malai ce wal annal isbata muqayyadun bi adamil mumathala sannan ka sani aqidar ahlus sunna wal jamaa qur'ani da hadisi tabbatar da sifar Allah da tabbatar da sunan Allah an kulle shi muqayyadun bi adamil mumathala bakka kwatanta Allah da kowa amma ka yarda Allah iya da sifa kaza saboda shi ya hodi ka yarda saboda manzon da Allah ya turo ya hodi ka yarda amma yaya abun yake babu mumasala shine malai ce muqayyadun bi adamil mumasala sai ce wazamu bi anna shay'an min asma'illahi wa sifatihi athabita bin nusus duk mutumin da ya raye cewa wai sunan Allah ko sifar Allah wanda ya tabbata a cikin Qur'ani da hadisi sai ka raye cewa annahu yufhimu yufhimu at-tashbih aw yuhimu kace ai wannan yana iya fahimtar da mutane su gane an shabbaha Allah da wani ko kuma yuhimu ko kuma wannan zai iya rudar da mutane malai yace wannan tunanin shi a karan kanshi huwa darbun min az-zaygi wani kaso ne daga cikin fandara da karkacewa Allah subhanahu wataala saboda Allah hodi kai kuma kana ce a ai in aka hodi kaza mutane za su yi ba za su fahimta ba ko kuma za su fahimci cewa an shabbaha Allah da wani malaika ta wa abasu shayatin sannan wani iya daga cikin tunani wanda yake wasanni na shaydan bin nasi wanda yake yi mutane wa khayalat sannan kuma da kirdado da tsammahani wa auhamun fasida da tunani wanda yake lalacacce wa wasawisun arida sannan kuma waswasi ne wanda yake bujuro maka kawai babu wani dalilin addini akan shi malaika yajibu alal muslimi abinda yake wajibi akan musulmi hina yash'uru biha duk lokacin da kaji shedan yana zo maka cewa ga wata aya an karanta kana ga ai wannan yana kamanceciya da nawa ne kana kwatanta ubangiji da halitta to duk lokacin da musulmi yaji shedan yana zo mishi da waɗannan abubuwa yasta'iz billahi min nazaghati shaytan ka nemi kariya Allah ya kare ka daga fizge-fizge na shedan sannan kuma wa tauhimatihi da wahami da yake kawo dan adam wala yu'awwilu ala tilkal wasawisu karka dogara akan wannan waswasi da yake kawo maka kai kokari ka huta daga cikin wannan waswasi duk abin da yazo cikin Qur'ani ko tabbataccen hadisi to sifa ce ta Allah kuma suna ne na Allah ko bai kamacece ne da kowa saboda Allah baka ka'idan laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir malai ce kama anna kalimatat tashbih kamar yadda kalma ta kwatanta ubangiji da bayi ita kalmar akalan akaran kanta minal alfazil mujmala wani zai iya kawo maka shi saboda yayi wasa da hankalinka idan ka ce at-tashbihu kala biyu ne akwai tashbihun lafziyun tashbihi kwatantawa ta hanyar lafazi to wannan aya akwai shi kuma abu ne wanda yake tabbatacce babu wani matsala akan shi shine ba yace min al-alfazil mujmala yace fal muhtamala lil haqqi kalimatu at-tashbihi wanda yake daukan kumsan ma'anan gaskiya sannan wal batilu akwai kuma kalma ta at-tashbihu wanda yake kumsan ma'ana da take ta banza yace fa in qusida bit tashbihi idan aka nufi cewa ai wannan mushabbihi ne ya shabbaha ubangiji da bayin shi amma at-tashabuhu lafziyu kwatantawa ta hanyar lafazi baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluqi tsakanin siffar mahalicci Allah da siffar bawa wanda aka halitta malaci fa haza hasilun wanda ai abu ne wanda yake haka nan ne eh kai ana asiyar ce maka anta sami kana ji wannan sifa ta as-sam'u kuma sai a jingina wa Allah ita amma ami a lafazi a lafazin naji sai a ce wannan yana ji ubangiji yana ji a lafazi amma jin Allah da jin bayi ɗaya ne ba dai bane ba yawa shi abin da malaka su yace anan sai yake cewa wasifatul makhluq yace fa hadha hasilun wala haraja fihi yace kas-sam'i wal basari kaman ji kaman gani masalan fahiya lil khaliqi subhanahu wa ta'ala ala al-kamal as-sam'u wal basaru sifati ta Allah akan huska ta kamala jin da bayyana na kasu ganin da bayyana na kasu na ubangiji subhanahu wa ta'ala walil makhluqi shi ma bawa iya da abin da yake as-sam'u wal basaru amma ala al-naqasi akan tawaya eh zaka abu ya wuce gaba idan ka amma kuma ba gan shi ba ko kuma faɗo ta kalma baka ji ba kana zamani kuma baka ji ba kuma amma ubangiji wa la takhfa alayhi khafiya ba abun da yake boyuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ce wa taqallubaka fi sajidin kai did yawan dandazan in kun kai kunawa kai ka wanda kuke a cikin sallah da yanayin da kuke Allah yana kallon kowa dada fa ba abun da ya sani gangan jiki shi bai sani miskini ko baka ba ko likitanci da ake ba har karkasa ake ko a ce wannan likitan ido ne wannan likitan kunne ne wannan likitan kashi ne wannan na jijiya ne wannan na wane ne wannan amma kuma sai a zo ayi mutum bayar lahiya kuma sai abun ya gagara eh ya bincika ya bincika ya bincika wa ma utitum min al-ilm Allah ce ba abun da aka ba ku na ilimi in ba wani dan tsulutun abu ba kai ga kanin kai ne amma dai ka kasa ka yarda ka kasa duniya ta kasa ubangiji subhanahu wataala da halitta ba dai bane ba shine malaka ta fa hadha tashabu wannan kamacecce ne yan al-lafzi wanda yake na lafzi kawai yace huwa allazi ja'at bihi an-nususul qad'iyya shine nassin qur'ani da hadisi yazo da shi yace wa in qusida amma idan ya zamanto annuhata ta bangaren da ya shahi wannan tashbihin nan al-mumathala wai kwatanta ubangiji subhanahu wataala da bayin shi a bangaren da ya shahi as-sam'u wal basaru مالك يتوى الممثلة بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق في الكيفية والخصائص مالك فهذا هو المنفي وانا وانا ابني وانديك ابون كوريوا سمبا ديباني با جم ابنجي دبان جم مدبان غنم الله دبان غنم مدبان مباين ان الله حلتان ان الله شكو ابنجي شين وانديك محل تشمو شين مالك يتوى كمين الله يتوى ليس كمثله شيء باب وانديك كمان تشين يكو كما تمكاكو سارا الله سبحانه وتعالى سيتي ومن الأول قوله تعالى وهو السميع البصير الله شيني ميجي ميغني يتي فهو سمع وبصر ليس كسمع المخلوق وبصره جيني دغني نا أوبانجيجي وانا بيكا من تتينيا دجي دغني نا وان ديكي حال التاني مالتي وهذا مما أجمع عليه السلف بحمد الله كاقا وانا بيانا يا دغا تكيم بياني وطن دمال ميما قباتا نقوالي gaba ɗayan su tun daga sahabbai da wanda suka biyo hanyar sahabbai har yau ba samu wanda ya sabani a cikin wannan yawa wannan kenan a bangaren da ya shahi kenan ahlus sunna laysu mushabbiha wa laysu mujassamin yawa busu kwatanta ubangiji da halitta sannan kuma busu mai da ubangiji a matsayin cewa wani abu ne wanda yake gangan jiki malaci as-salafus salih ahlus sunnati wal jamaa yake cewa la yahsuruhum madhhab matashiya ta gaba magabata na ƙware ahlus sunna wanda suke tahiya akan hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan wasafin wasafi ne wanda yake zaune da gindin kanshi wata kungiya a kallin kanta batta iya sawa ka zamanto haka ne idan kai in ba haka kake ba wasu jama'a haduwa da su bayya sawa ka zamanto haka idan kai ba haka in kake ba me ahlus sunna ma'abuta bin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wani yace zai bi Najah ibn Safwan wani yace zai bi na wani wani yace zai bi na wani sai kace a mu a bar mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar mana to wannan shine ahlus sunna wanda yake tahiya akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan mutanen la yahsuruhum madhhab babu wata mazhaba guda ɗaya da ta kumshe su a ce mazhabar malikiya ce kadai ahlus sunna ko hanafiya kadai ahlus sunna ko shafi'iyya kadai ahlus sunna ko hanbaliya kadai ahlus sunna ko kuma kace a ahlus sunna ne ke amma ku mazhabar ku kawai ku malikawa ne da haka duk abin da ya sa a malikiya ko hadisi aka kawo ba za ku yi aiki da shi ba to wannan ba fahimta bace ta magabata na gore Imam Malik Imam Abu Hanifa Imam Ash-Shafi'i Imam Ahmad ibn Hanbal malamai ne suka baza irin nasu kokari a cikin tahiyar addini amma a daidai lokacin da yukhti'una wa yusibun suna iya yin kuskure kuma suna iya yin daidai a inda suka yi kuskure sai ka bar kuskuren nan a inda suka yi daidai sai ka tahiyya tare da su misali yanzu a ce kai ba maliki ne ko yawa ana cikin tahiyya sai mas'alar misali sittu shawwal azumin sittu shawwal sai yazo kai ga mazhaban malikiya me suke yi suna kore shi saboda busu ga nassin da ya tabbatar da shi ba a wancan lokacin a wancan lokacin kuma hadisai a watsi suke bayan umura su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun watsu a cikin sasannin duniya gabaki daya wani a waje kaza wani a waje kaza wani a waje kaza hadisi kaza Abubakar da Umar basu ji shi ba Usman bai ji shi ba Ali bai ji shi ba wani sahabi la'alla da yazo daga kauyen su yanzu a saman hanya ya hadu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzalan shi kadai ya ba wannan magana kuma la'alla ba wanda ya ji shi ya kai to hadisan ba su gama haduwa a wancan lokaci waje guda ba kamar suke hadu a yau taka Allah ya bamu dama da yawa a yau ga sunan an rubuta komai a rubuce shi babu wani sabo da zaka ji sai dai in ba karanta ba sai dan ba karanta ba amma babu wani abu sabo da zaka ji to da haka malami zai iya yin fatawa daga bayan wani hadisi ya bayyana a wani waje kuma hadisi ne ingantacce akan wannan mas'alar dan shikenan sai ka aike da magana wannan malami alhali ga magana manzala sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi haka ba sannan kuma akwai magana da su waɗannan a'immatul mazahib al-arba suka yi gaba daya suna cewa idza sahha al-hadisu fa huwa mazhabi a duk lokacin da hadisi ya inganta suka ce su ma suna nan kuma suka ce duk lokacin da maganar su ta ci karo da maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce ku dauki maganar mu ku yi wurgi da ita ku yi aiki da maganar manzalla mu ma muna nan yanzu idan ka ce ka bi malikiya ka ki ka kore hadisi sittu shawwal Imam Malik ma ba ruwan shi da kai saboda inda ya ga hadisin da ya mi da aiki da shi to daga tahiyya ta ahlus sunna misali ga maliki ne kai eh ba laifi bane ba amma akan mi ala basiratin akan hujja sannan kuma a lokacin da mazhabar ta yi wani waje sabani inda manzalla yayi sai ka barta Allah ya gafarta wanda suka yi nan inna kai haka kabi manzalla sallallahu alaihi wasallam nan zamu tashi insha Allah ta'ala kina a as-salafus salih ahlus sunna la yahsuruhum mazhabun اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على نصرة an kara tamam alhamdulillah kenan zamu karasa abin da ya saura malai ce za'amu anna mazhab ahli sunnati wal jamaa ma abuta bid'a da son zuciya sun raya cewa wai tahiyya ta ahli sunna wal jamaa kamar irin tahiyyar su ce alhali wancan daban wannan daban tahiyyar sunna dalili ne ake bi amma tahiyyar bid'a fa mutane ne ake bi daga sai ku sa wani gaba sai ya karkace ku rasa yadda za ku yi da ranku ba wanda ya sai ya ce ba haka nan bane ko ba za mu bi shi ba ko na makamancin wannan daga za a ga a cikin tahiyya daban-daban ko da sunan kungiya ko da sunan dariƙa ko da sunan kaza sai ka ga wani malami yayi wata magana kuma an rasa yanda za a yi da wannan maganar sabalin tahiyyar mi tahiyyar ahlus sunna abu ne mai tsauki dama kai nassi kake bi yawa malam wani a lokacin da ya kauce wa nassi idan yana raye kuma shi nasiha ya komo a fadakar da shi a nabbahar da shi idan ya mutu Allah gafarta mishi akan kuskuren da yayi iya maqrar mablaghu min al-ilmi abin da yake da ilimi akai kenan kuma yanda ubangiji zai mu'amalance shi ba haka zai mu'amalance ka ba shi ilimin wannan bai bayyana a gare shi amma kai fa ya bayyana a gare ka daga sai ka bar abin da yake kuskure ka tsaya akan abin da yake mi daidai tahiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine malai yace za'amu anna madhhab ahli sunnati wal jama'ati ma abuta bin son zuciya sun raya cewa wai mazhaba ko kuma tahiyya ta ahli sunna wal jama'a yahsuru atba'ahu fil hanabila an katangance ma abuta bin wannan tahiyyar da cewa mazhaba ta Imam Ahmad ibn Hanbal ne kawai za su bi alhali ba haka bane ba aw al wahabiyya ko kuma a ce ai wannan wahabiyawa ne a ce ai mabiya mabiya Muhammad ibn Abdul Wahhab ne kawai wannan shi ya kuskure ne tahiyya ahli sunna babu wani malami da aka kafa imma Imam Ahmad ibn Hanbal ko Muhammad ibn Abdul Wahhab ko Ibn Taymiyyah kowa ne malamai ne idan suka yi daidai za a bi su a wannan daidai saboda yasa aka bi su ba su aka bi ba Qur'ani da hadisin da suka aiki da shi shi aka bi shine daidai din idan suka saba wa wannan kuma sai a bar musu abin su ana cikin karatu sai a zo littafin Muhammad ibn Abdul Wahhab a ce ga hadisi kaza a ce da'ifi ne haka nan ne kuma wannan hadisin ba za a kan hujja da shi ba akan bautawa Allah subhanahu wataala wannan shine wayewa a addinance shine wayewa a addinance ba kawai ka zaman to ba haka dukum da kai kawai kai bi kake babu dalili babu komi ku je gaban Allah ku tsaya suna fadi kana fadi ka kawo karan su gaban Allah Allah wadanda suka batar da mu a ce Allah Allah ce suna aika muka malam wani aka aika muka ko manzo Allah aka aika muka sallallahu alaihi wasallama da haka mutun yayi kokarin ruko da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi ba abinda wani mutun yazo da shi ba to shine malam yake cewa kama yu'ayyirunhum kamar da suke ayyara ahlus sunna suke aibanta su in kai magana sai a ce a wannan fujare shi ba wahabi ne wa hadha kalamun batilun wannan magana ce lalacacciya la asla lahu banda bata da asali a cikin tahir addini malike cewa wa yakzibuhu alwaqi sannan kuma in ka duba waqi me waqi shine abinda ake rayuwa a cikin shi yawa idan ka dube shi zaka ga cewa tahiyar ahlus sunna babu wani mazhaba daya da ya rike su a ce ga ma abin da yake hadisi ne amma sun kirko da hadisin suna aiki da me da mazhabanci duk wanda ya kalli ahlus sunna in dai ahlus sunna ne ba suna ba to zaka same shi cewa babu wata mazhaba da ta rike shi idan yana malikiya sai ga can hujja a cikin shafi'iyya sai kai ziyara ta yawa yana cikin shafi'i ana cikin ta sai ga hujja a cikin hanafiya sai kai ziyara ta saboda me yake bi shi hujja yake bi ba abin da ya shahi malaman ba kuna makamancin wannan to shine malai ce hadha wa yakdhibuhu alwaqi yace fa ahlus sunnati wal jama'ati was salafus salih kaga abu abuta bin sunnan manzo Allah da jama'ar musulmi magabata na kwarai malai ce hum khiyarul umma sune zababbu a cikin wannan al'umma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa khairul quruni yace qarni summa allazina yalunhum summa allazina yalunhum mafi alherin qarni yace qarnin da na rayu a cikin shi sahabbai a wannan suka rayu a cikin suka rayu ashe waɗannan mutanen sune khiyarul umma sune zaɓin al'umma da haka duk wanda yake so ya zama to shi ma zaɓaɓɓe a cikin al'umma shi to yayi ruko da zaɓaɓɓun al'umma wanda suka ɗauko su ma daga zaɓaɓɓun annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malai ce wa ta'ifatul mansura sannan wannan sune jama'a wanda take da dalili take da kariya na ubangiji subhanahu wataala wal firqatun najiya a cikin rarrabuwar al'umma da daddatsuwa da kakkasuwa waɗannan ahlus sunna sune alfirqatun najiya sune tawaga ko jama'a wanda suka zamanto wanda suka samu tsira fi kulli zamanin a kowane zamani a duk inda suke a kowane lokaci su ahlus sunna nan sune suke kan abin da yake shari'a da haka idan kana so ka zamanto daga cikin su wajibi ne ka sabke duk wani abin da ke son rai ne son rai mun gada haka ake yi bai kamata a ce kaza ba da sauransu ka tsaya tsayin daka akan abin da suka tayi akai sai ka samu sai ka kasance kai ma daga cikin zababbu a cikin al'umman nan malai yake cewa qabla zuhuril hanabila ai ahlus sunna suna nan tun kahin a samu alhanabila ko ba haka ba Imam Ahmad ibn Hanbal da ya zama Imam ahlus sunnati wal jamaa ai kahin ya zo ma akwai qur'ani da hadisin shi ma da ya zo ne aiki da su iya gurgurda yanda zai iya sai ga wannan mutumin iya da kokarin da ya kamata a mushi laqabin Imam Ahlus Sunnati wal Jamaa malaki cewa wannan tahiyyat Ahlus Sunna tana nan qabla zuhuril hanabilati wa ba'dahu bayan hanabila da kahin su tana nan sannan wa fi kulli zamanin wa fi kulli makanin duk inda kaje zaka samu abin da yake addinin Allah ne malaki cewa wa fihim a cikin Ahlus Sunna nan akwai hanabila sune mabiya ko kuma a ce mazhaba ta Imam Ahmad ibn Hanbal sannan akwai al-ahnaf mabiya Imam Abu Hanifa sannan akwai shafi'iyya mabiya Muhammad ibn Idris al-Shafi'i sannan kuma akwai malikiyya wanda sune mabiya Malik Imam Malik Allah ya rahama a gare su gaba daya malai ce wa hadhihi mazahibun fiqhiyya waɗannan da aka ambata maka guda hudun nan ko ba su kadai bane ba kaga akwai mazhaba ta zahiriya ko wanda take tare da wa ibn hazm al-andalusi akwai zahiriya akwai wacece waɗannan sure suka fitowa hili hanabila hanafiya shafi'iyya malikiyya waɗannan guda hudun malace wa hadhihi mazahibun fiqhiyya mazhabobin suke magana akan fiqihu a bangaren da ya shahi tahiyar aqida aqidarsu duka ɗaya ne imam abu hanifa shine malamin al-imam malik imam malik shine malamin al-imam shafi'i imam shafi'i shine malamin imam ahmad ibn hanbal sun yi karatu wajen juna aqidarsu ɗaya ce a bangaren ɗayan ta Allah aqidar ta ahlus sunna duka aqidarsu ahlus sunna ne kana maka magana aqida kace a an samu sabani ba sabani da aka samu babu sabani in kaji an ce malikiya ta saba da shafi'iyya a fiqhu ne a furu' alwalla salla kaza da sauransu amma bangaren dayan ta Allah sunayen Allah dayan ta Allah a cikin aikin bawa dayan ta Allah a cikin ayyukan shi dayan ta Allah a cikin sunan shi da siffan shi duka aqida su guda ɗaya babu sabani ko ɗaya tsakanin su to kaga wannan abun yi wa Allah godiya ne yawa malike cewa hadhihi mazahibul fiqhiyya kullu a'immatiha al-arba'a dukkan jagororin waɗannan mazhabobi yace min a'immati sunna sai daga cikin jagororin tahiyyar sunna ta farki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa atba'iha sanan da mabiyan su yake cewa minhum man sara ala nahji sunnati wa salaf wanda suka bi ta farki na sunna ta farki na magabata na kwarai tun daga sahabbai da suka biyo bayan su sai yace amma wa minhum man hadda an zalika a cikin su an samu wasu daga cikin almajirai wanda suka dan ratse suka dan baudi to wanda ya ratse sai ya ratse in fahimtar shi kenan tsakanin shi da Allah Allah gafarta mushi sai kuma dama da gangamiye kuma tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala malace wa laysa lil hanabilati ikhtisasun fi zalika su hanabila ba su kadai suka kebanci aqida ahlus sunna ba yace malace wa in kanat at-tafawut at-tafawut hasilun duk da cewa zai iya yiwa kokarin da hanabila suka bada mabiya ahmad ibn hanbal a cikin abin da ya shafi tahiyyar sunna ya zama to misali shafi'iyya bata bada ba hanafiyya bata bada ba wacece bata bada ba wannan yana yiwa malika ta fi tab'iyyati aw fi tab'iyyati atba'i al-madhahib al-arba'ati lis-sunnati was-salaf wa mawazin ash-shar'i hiya al-mutahakkim aw al-muhtakima fi dhalika idan zaman to malikiyya shafi'iyya hanafiyya hanabila zai iya yiwa wata jama'a ta yi wata kokari wannan yana yiwa amma ho ba mazhabar ake bi ba me ake bi shari'a ma'aunin shari'a shine abin da yake hukunci a cikin haka kenan ba cewa kawai mu malikiya da haka duk abin da yazo a cikin malikiya shi zamu ko da sa a hadisi wannan rashin fahimtar addini ne da ya kamata to wannan shine abin da malam yayi matashiya akai kenan aqidar magabata na kwarai babu wani abin da yake mazhaba ɗaya wanda ya kayyade su inda kaga dalili can zaka tafi Allah shirye da mu karantar da ayyuka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah